This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko voa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Laraba 26 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sauran abokan aiki musamman Grace Alheri Abdu muke muku fatan alheri a wannan shirin namu. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labarai.
Wata kuna bakin wake ta kashe akalla mutane 5 a kofar tashar mota da ke garin Damaturu, Najeriya. Masu shigar da ƙara na ƙasar Faransa sun tumi wani ɗan ƙasar Morocco da yunkurin kisan ta'addanci da ya shafi harin da aka kai makon jiya kan wani jirgin sufuri mai gudu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi barazanar ɗaukar mataki cikin sauri idan shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir bai sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma da 'yan tawaye ba yau.
To kanun labaran kenan. Hukumar 'yan sandan Najeriya ta kauda zargin makarkashiya game da mutuwar mataimakin gwamnan jihar Borno.
Sunan dai ba suspect wani falfule, so yanzu result din ake jira daga abin nan din.
Shiga daji da Janar Buruta yayi ya burge wasu 'yan arewa so gabashin Najeriya, amma fa suna ganin.
Akwai sojojin da ba sa son abin nan ya kare, ba mamakin za su iya munafurtan shi a cikin wannan abin, amma muna nan muna addu'a Allah ya kare shi.
A jamhuriyar Nijar kuwa Fulani ne ke da ke koke barazanar yajin aiki.
Babu kiyo, babu tatsa, babu kasuwa, ba a kai nono, duka gudunmun tsaida.
Kuma kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafi da shirin sanar da mukaradiya a yau, to amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya tuku.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce wata ƙunar baƙin wake ta kashe akalla mutane 5 a wani hari da aka kai a kofar tashar motar Safa da ke ganin Damaturu arewa maso gabashin Najeriya. Akalla mutane 28 suka ji raunuka a harin da aka kai jiya Talata da safe. Babu wanda ya ɗauki alhakin harin, to amma galibi ƙungiyar Boko Haram takan yi amfani da 'yan mata da kuma mata a hare-haren ƙona baƙin wake da aka kai a yankin kwanan nan, abin da ke ƙara haifar da fargaban cewa ƙungiyar tana amfani da waɗanda take garkuwa da su wajen kai hare-haren. Ƙungiyar Boko Haram, wadda kwanan baya ta yi mubaya'a da ƙungiyar ISIS, ta kashe sama da 'yan Najeriya 10,000 a gangamin ta na neman kafa shari'a Islama a arewacin ƙasar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci rundunar sojin ƙasar ta murƙushe ƙungiyar Boko Haram cikin watanni 3.
Masu shigar da ƙara na ƙasar Faransa sun tuhumi wani ɗan ƙasar Morocco da niyyar kisan ta'addanci da ya shafi harin da aka kai makon jiya kan wani jirgin ƙasa na sufuri mai gudun tsiya. An tuhumi Ayub Al-Ghazani, ɗan shekaru 25, jiya Talata a birnin Paris, kuma waɗansu majiyun ma'aikatar shari'a suka tabbatarwa kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa haka. Tun farko jiya Talatar, mai shigar da ƙara na birnin Paris François Molins ya shaida wa manema labarai cewa Ghazani ya shiga jirgin ƙasar ranar Juma'a a Brussels da babbar bindiga da kuma albarusai 270. Ya ce mutumin da ake tuhuma yana kuma ɗauke da wata ƙaramar bindiga da kwalba cike da man fetur da kuma gatari. Molins ya kuma bayyana cewa mutumin da ake tuhuma ya kalli hoton bidiyon wani malami mai tsatsauran ra'ayin addinin Islama a wayarsa da daɗewa ba kafin waɗansu Amurkawa 3 da ɗan ƙasar Burtaniya 1 su wato tunkare shi su danne shi yayin da yake tafiya cikin jirgin ba. An yi wa wani ba amurke ɗan asalin ƙasar Faransa rauni lokacin da yake ƙoƙarin ƙwace bindigar a hannun mutumin. Har yanzu yana kwance a asibiti. Masu shigar da ƙara sun kuma yi watsi da ikirarin ɗan bindigar cewa ya sami makaman da wayar salular a wani wajen shakatawa inda ya kwana. Mullins ya bayyana wannan hujjar a matsayin zancen banza.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi barazanar ɗaukar mataki cikin sauri idan shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir bai sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma da 'yan tawaye yau Laraba ba kamar yadda ya alkawarta. Shugaba Kiir ya amince da sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiyar yau Laraba a Juba, babban birnin ƙasar, a gaban shugabannin ƙasashen Kenya da Ethiopia da Sudan da kuma Uganda, membobin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka da suka taimaka a cimma wannan yarjejeniyar. Shugaban 'yan tawayen kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar Pierre Macka ya sa hannu a yarjejeniyar makon jiya. Kakakin Mr. Kiir ya ce har yanzu shugaban ƙasar yana shakku, ya ce bai yi zaton yarjejeniyar za ta ɗore ba. An kashe dubban mutane, kuma kimanin mutane miliyan 2,200 suka ƙaura daga matsugunansu, miliyoyi kuma suna matuƙar buƙatar abinci. Yaƙin basasan ya kuma gurguntar da tattalin arzikin Sudan ta Kudu ta wajen hana gwamnati cin moriyar albarkatun ƙasar.
To, kuna fa shan labarai ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasuwannin hannayen jari sun ɗan farfaɗo bayan faɗuwar da suka yi ranar Talata, yayin da hannayen jari suka miƙe bayan da hukumomin ƙasar China suka ɗauki matakin zaburar da tattalin arzikinsu da ya yi rauni. Babban bankin ƙasar China ya zaftare kuɗin ruwa da rubu'i daga cikin kashi 1% ya kuma umarci bankuna su rage yawan kuɗin ajiya a baitulmalinsu. Wannan zai sa ya zama da sauƙi ga abokan hulɗar kasuwanci su ƙara ciniki, kamfanoni kuma su gina ƙarin masana'antu su ɗauki ma'aikata. Ɗaukar wannan matakin ya bada masu zuba jari ƙarfin gwiwa da suka sanya hannayen jarin ƙasashen Turai da suka haura da kashi 3% a birnin London, sannan kuma kashi 4% a birnin Paris da kuma kashi 5% a Jamus. Hannayen jarin Amurka sun farfaɗo sai dai an rufe kasuwar hannayen jarin na hannun jarin Do da asarar kashi 1% tun farko jiya Talata. Hannun jarin ƙasar China Shanghai Index ya faɗi da sama da kashi 7%, yayin da na Tokyo ya faɗi da kashi 4%. Jami'an ƙasar China sun ɗauki mataki ne bayan kwanaki da dama da faɗuwar hannayen jari a duk faɗin duniya, yayin da masu zuba jari suke nuna fargaba kan yadda bunƙasar tattalin arzikin ƙasar China ke tafiyar hawainiya. To, an sha labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da cece kuce game da musabbabin mutuwar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Zanna Mustapha, hukumar 'yan sanda ta ce har yanzu sakamakon gwajin gawar bai fito ba. To, amma ba a zargin wata maƙarƙashiya. Ga wakilinmu na Shiyar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton.
Idan za a tuna, mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Zanna Mustapha ya rasu ne a hotel ɗin da ya sauka yayin wata ziyarar aiki a Yola, kuma tun a lokacin jami'an tsaro ke cewa suna bincike na sanin hakikanin abin da ya faru. Kowa da na tuntube shi, kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adamawa DSP Usman Abubakar ya ce ba suna bincike har yanzu.
Tunan dai ba su suspect wani falfule, so yanzu result din ake jira daga abin nan din. So kuna jin kana iya tuntuban shi abin nan na Federal Medical Center, za su iya ba ku ƙarin haske.
To, sai dai kuma duk ƙoƙarin ji ma daga bakin hukumomin asibitin da aka yi gawar, wato FMC, abin fa ya ci tura. Domin da na tuntube shi, Farfesa Awal Abubakar, shugaban asibitin, ya ce a bisa doka ba su da 'yancin yin magana kan wannan batu sai dai da izinin iyalai ko kuma hukumomin tsaro. To, ko shi me ake nufi da bincikar gawa, kuma ya ake yi da kuma matakan da ake bi? Waɗannan na cikin tambayoyin da newa Dr. Bala Sa'idu da ke zama shugaban asibitin ƙwararru da ke jihar Adamawa, to Yola Specialist Hospital.
Autopsy an ce ana nufin binciken mamaci a gane dalilin mutuwar shi.
mabeshi aka yi harbeshi aka yi magani aka sa mishi guba aka sa mishi ya mutu jini ne ya fashe a cikin shi hanta wayannan duk su ne dalilan da yasa dole ne a gane kuma ana iya ganewa a tabbas in dai ba gawan ya lalace ne gaba daya ba
to koya ma jama'a ke kallon batun binciken mutum ummaci ga ra'ayin wasu mazauna Yola
ni kam ana wani ri gaskiya bane da dan mutum kawai ya mutu kawai wannan mutuwa na Allah ne mutum kawai ya je aje kawai zai sadu da isabin Allah
binciken ga sai din akwai ana zargi cewa akwai abin da ya sanadiyar mutuwa kuma wannan abin ana gani kaman criminal thing ne amma ba haka ba ba amfani
kamar dai sauran al'umma su ma malaman addini ra'ayinsu ya sha bamban inda wasu ma ke ganin bai dace da ake bincikar gawa ba yayin da wasu irin su Ustaz Ismaila Muhammad ke cewa babu laifi
addininmu bai dadda da kisa ba saboda haka idan akwai hanyar da za a bi a gano mai laifin kisa ni na ganin kowace irin hanya yanda za a bi daidai ne
kai kai dake na
ayata ni na yadda in dai akwai zargi
goma da menene dai akwai bukatar fadakar da jama'a don kawar da shakku Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah shi kyauta. To kamar yadda aka sani dai kwanan nan hafsan hafsoshin sojin Najeriya General Tukur Yusuf Burutai ya kutsa cikin daji mai kunshe da Boko Haram. Wannan ya burge wasu ƴan jihohin Borno da Yobe. Kamar yadda za a ji wannan rahoto na Haruna Dauda.
Game da wannan yunkuri na General Tukur Burutai da jagoranci wannan yaki da kansa, ko ya al'umma ke ganin wannan yanayi?
Ana ganin cin gaba sosai shigan su jejin nan ba karamin cin gaba bane ga mutanen lakal gamma mu ma muna so ya shiga jejin nan mu samu mu koma wajen mu
fitansa ya nuna cewa ana so a karasar da wayannan mutanen akwai sojojin da ba sa son abun nan ya kare ba mamakin za su iya munafurtan shi a cikin wannan abun amma muna nan muna addu'a Allah ya kare shi
gwamnatin jihar Yobe ta bakin mai magana da yawun gwamnatin jihar Alhaji Abdullahi Bego yace a yanzu hakan an fara samun saukin wannan lamari amma fa sun kashe kudi fiye da naira biliyan 12
a harkar tsaro dai gaskiya ana samun nasara kuma ni abin da nake gani irin gudumawa da jama'a suke barawa yanzu tana ƙara abin nan ƙarfi ko azama a irin nasarar da ake samu saboda mutane yanzu kowa ya san cewa harkar tsaro harka ce da ta shafi kowa da kowa kuma kowa yana da rawa da zai taka
kuwa gwamnatin jaha kamar akwai wani gudumawa da kuke barawa wajen kawo ƙarshen wannan matsaloli musamman abin da ya shafi wannan tsaro
to alhamdulillahi kusan cikin shekaru 2 uku da suka gabata gwamnatin jihar Yobe ta kashe kuɗi sama da naira biliyan 12 wajen taimaka jami'an tsaro wajen basu kaman gudunmawar motoci haka ne irin patrol da ko abin nan man petrol ko gas da sauransu da dan allowance haka da ake bayarwa wanda kaga in misali a ce da ba dan mun samu kanmu a cikin jarabawa ta matsalar tsaro ba wannan biliyan 12 nan da an sa su a wasu hanyoyi misali ko asibiti ko ruwan sha misali ko makarantu kaga ba karamin tasiri za su yi ba
batun tsaro dai yana daga cikin batutuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya sa a gaba wanda masu lura da al'amura ke ganin cewa sai da tsaro akan samu ci gaba da ma kowane irin al'amura ne a cikin ƙasa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to ga da dan mutan biyu daga nan kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger inda Fulani makiyaya a yankin Kwanni dake korafin an musu daniya suka sha alwashin kaddamar da yajin aiki kamar yadda shugaban kungiyar su Alhaji Dange ya shedawa wakilinmu Haruna Mamman Banko cewa
mun rubuta kardu duk hukumar da agarin ga mun kai mata mun kai mu kowace mai yari duka hudu bisa ga burtalin mu da hurumin mu an amshe shi ma duke ga tasu ta mu duke muna daji duke ga tasu ta aka son a tsare musu ita ciki yanzu kuma haka har abun ya lalaci ya kai ga cikin hurumman nan ƴan Najeriya na a cikin shi su an ka bashi to yanzu muna kira ga makiyayen mu za mu tai garab na kwana uku din ga ba mu ce a saki bisa shi har abada wa ƴan ka kwana uku ana komawa mu koma wani zama in ba mu sami daidaito ba to za mu taifa garan na wanda shike na illa masha Allah in bakin rayuwar su nan na ta kirkiyo nan to mai mutuwa shi mutu saboda ana iya rayuwa ko ba a kiyo tun daga an ba mu kiyo mun rayu
su dai makiyayan sun sha alwashin shiga yajin aiki kamar yanda ɗaya daga cikin su ya bayyana mini tare da yin bayanin abinda za su yi a lokacin yajin aikin nasu
duk cikin komin ga hudu babu kiyo babu tatsa babu kasuwa ba a kai nono duka gudun mun tsaida
su dai makiyayan nazar zargin cewa hukumomi sun bai waɗansu 'yan Najeriya filaye ne na noman albasa a wuraren da suke kan bisashen su wurin kiwo da kuma mamaye hanyar da bisashen ke bi zuwa wurin kiwo da ake cema burtali. Sai dai a wata ganawa da manema labarai a yau da safe shugaban gundumar birnin Kwanni da bai yarda a naɗi muryarsa ba ya ce sun share daren jiya suna tantamnawa da makiyayan waɗanda suka amince da su dakatar da nasu yunkurin na shiga yajin aiki na kwanaki uku. Sai dai a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto na samu shi Alhaji Dange shugaban kungiyar makiyayan wanda ya tabbatar su a mini cewa sun aika mutane a dukkan cikin kasuwanni na da'irori guda hudu na wannan gunduma ta birnin Kwanni a yau da safe kuma ba makiyayan da ya tafi kiyo ba wanda ya yi tatsa ba wanda ya je kasuwa kuma suna na akan bakar su ta gudanar da yajin aikin na kwanaki uku. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To gaida Modibo to kuma gaida Haruna Banko yanzu kan bari mu koma gefe guda Sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba rikicin siyasar tsoffin gwamnonin jihar Lagos Ahmed Bola Tinubu da kuma Baba Tunje Raji Fashola da irin su tsakanin 'yan siyasar Najeriya. Jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Da mamaki a ce tsohon gwamnan jihar Lagos na baya-bayan nan Baba Tunde Raji Fashola ya yi bikin kaddamar da littattafan da aka rubuta game da aikinsa a jihar Ikko. Sannan a ce mutumin da ya fito da shi a siyasance Bola Ahmed Tinubu bai halarta ba. Duk da cewa an ce ya tura wakili, mutumin da ya gaji Fashola, wanda shi ne shugaban jihar a hali yanzu gwamnan Ambode George, bai je ba. Kuma babu gwamna ƙarƙashin jam'iyyar APC musamman arewa maso yammacin ƙasar wato yankin Yarabawa. Da ya halarci wannan biki. Saboda haka jaridu musamman na yankin suka yi ta rubuce-rubucen cewa ai Tinubu yana yi wa Fashola zagon ƙasa don kada shugaba Muhammadu Buhari ya bashi mukami a gwamnatinsa. Ga abin da wakilin sashin Hausa a yankin Babangida Jibril ya hada mana kan haka.
Ko da yake kokarin jin ta bakin bangarorin tsohon gwamnan Baba Tunde Fashola shi kansa ko kuma kakakinsa Hakim Bello ya citira shi ma bangaren gwamna Akinwumi Ambode na kasa samun jin ta bakin sakataren yada labaransa Habib Haruna amma hakan bai hana magoya bayan bangarorin biyu kare gunayen nasu ba. Da farko dai Alhaji Ado Dan Sudu na bangaren Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ne da kuma Akinwumi Ambode.
Wajibi ne dukkan wani dan jam'iyya na APC dole ne ya yi wa Bola Ahmed Tinubu respect, ya bashi girma, ya daraja shi domin mutum ne wanda yake mai dagewa, mai kokewa, mai hakiki cewa ba tare kuma da bahi da handama ko babakere. Tinubu ya yi kokari ya fito da Fashola, inda Fashola a Fasholan sa yake na ganin ko dan majalisa ba zai ci ba domin shi asali ma ba dan siyasa bane. Ya kamata ya mai da Tinubu uba.
Shi ma a bangaren sa Mr. Olayin Akinyola na bangaren Tunde Fashola cewa yayi.
President Buhari has a Fashola in his agenda. He knows that. And if you look at APC generally, they've turned their back against Fashola.
Muna sane da cewa irin waɗannan matsaloli da ke kunno kai yanzu ana yi ne domin a hana shugaban ƙasa Muhammadu Buhari baiwa tsohon gwamna Fashola mukamin minista ko kuma taka rawa da shi a harkokin gwamnatin tarayya, abinda kuma muke alakantawa da tsohon gwamna Bola Ahmed Tinubu.
Fashola we really work for Baba.
Ga masu kallo daga nesa iri na kan siyasar Najeriya sai ka zaci cewa saboda irin yabo da ake wa Fashola a zaman ɗaya daga cikin gwamnoni da suka kamanta aiki, wannan ya isa duk wani karamin raunin sa a sarara masa. To amma kusan ba haka lamarin yake ba. To ko me yasa 'yan siyasar Najeriya suke haka? Mun nemi fashin baki daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano.
Wato daga dukkan alamu su 'yan siyasar Najeriya ne bukatunsu suke cin karo da na juna. Wato kusan kowa tata buƙatar kan ta ce a gaban ta. To saboda haka sai yakan zama idan buƙatar ta ci karo da ta dan uwansa to babu zancen nagarta, babu zancen rashin ta, babu zancen gaskiya, babu tsakanin ta. Idan aka kalli abin da yake faruwa a Lagos, shi kamar yadda ka sani Ahmad Bola Tinubu ya shekara 8 yana gwamna kuma ya kwatanta aiki, kuma sai yake yin kokari ya tawassuli da aikin sa, da kuma ko da yake ba aikin ka dai ba, wato iya sarrafa siyasa ta sa ya zama uban gida yake sanya ya mamaye siyasar kasar Yarbawa gaba daya, kuma nan ga burin sa siyasar Najeriya gaba daya. Idan ba ka manta ba, wato a lokacin da shi Alhaji Fashola ya so ya koma kujerar gwamna ta biyu, sai wato shi Tinubu da ya turje ya so ya koma ba. To amma wata rashin ka'a da ake yi da mafi yawan siyasar 'yan Najeriya shi ne in dai aka zo maganar rashawa, to kamar abin da Bahaushe yake cewa kusan kowane bauta ma gani. To sai zamana Fashola wato ya yaƙe shi da dakalar da iya shi Tinubu lokacin da yake gwamna, sai ya fara bantaɗo da dakalar da iya, sai Tinubu ya kwantar da kansa ya nemi suka yi sulhu ya ƙyale Fashola ya ci gaba da gwamna. To shi ma Fashola kuma da ikoma sai zamana karo na biyu da ya aikin da ika na farko ba ya dukufa wajen kare dukiya. To yanzu kuma dukkanin su suna da buri a gina siyasar su ta 2019. Idan Fashola ya tuce gaba kamar yadda ake rage raɗin, ana tsarin zai samu wata gwagwarmayar kujera a gwamnatin Buhari. In ya wuce to shi Tinubu yana ganin to shi kuma na tambayar buƙatar ba zai samu ba. Don haka yake ƙoƙarin ya yake shi. Shi ne shi ma ya yi masa abin da ya yi da shi Fashola ya yi masa. Shi ma sai ya sa yanzu tunda yaronsa ne gwamna a Lagos, sai ya sa idan ka ɗoga dakalar da Fashola ya yi a karan sanadiyar nan, shi ne ake ta terere da shi don a nuna cewar a wato dumu-dumu ita fa a cikin rashawa don kada Buhari ya bashi mukami.
Abin da Fashola ya zama a duniya sai an ambaci Tinubu. Menene Tinubu zai fargaba da siyasar Fashola?
To haka ya kamata a ce ya ishe shi, musamman ma da a gaskiya a sarari dai sai ka ga wato shi Fashola ba wata hamayya yake da shi wajen mamaye siyasar Yarbawa ba. Za ka ga Fashola shi ma'aikaci ne kawai, in aka sa shi aiki ba za a ji kunya ba. Shi kuma Tinubu ɗan siyasa ne, in ana son a tare jama'a a samo ƙuri'a ba za a ji kunya ba. Don haka bai kamata a ce an gansu suna irin wannan abin ba. To amma matsalar siyasar Najeriya kullum bayan abin da kake gani a sarari to akwai wani abu a ɓoye.
Wannan al'amari ba kamar yadda ka sani ba kawai a ita APC ba. Zan baka misali, gwamnan Sokoto na yanzu Tambuwal da aka bashi wannan sarauta ta Sokoto kafin ya zama gwamna, babu jigo guda ɗaya na jam'iyyar PDP daga tarayya da na sani na ji labari wanda ya je bikin bashi wannan mukami.
To ai wato idan suka rufa musu baya a irin wannan bukunkunan, daman ka san ana yin su ne don a daɗa haɓaka siyasar wannan abin da ɗan siyasar. To duk wani ƙoƙari na aje a taro a ƙaddamar da littafin wani ko bikin 'yar sama ko wani abu mai kama da haka, alamu ne na nuna cewar ana nan tare babu faraka. Don haka shi kansa kuma zai so a yi taron don siyasarsa ta daɗa haɓaka. To idan kana yaƙi da shi saboda taka biyan buƙatar, ai ba za ka so ka je ba, kuma ba za ka so wani wanda yake alaƙa da kai ya je ba.
Dr. Dukawa, ku masana kimiyyar siyasa, kuna ganin nan da wani ɗan lokaci wayewar kan 'yan Najeriya da masu yin siyasa su zai kai ga matsayin da za su rinka yin demokradiya a kalli abu ta sigar demokradiya.
Gaskiya ne, amma da yadda Allah za a kai an kusa kaiwa, ai ana samun ci gaba a tafiya. Ko zaben Buhari nan aya ce, kuma idan aka ci sa'a wato ya aiwatar da abubuwa mafi yawa daga cikin zaton da ake masa a shekara hudu, to mutane za su gane, za su kara gane muhimmancin siyasar manufa ba ta kuɗi ba. To yayin da suka gano haka, to da kuɗin da Ubangida ɗin za ki ƙaranci wajen taka rawa, za a wayi gari kuɗin naka ba su biya maka buƙata ba. Saboda haka wannan zai sa ka rage badakalar da kake yi a ofisin ka tare kuɗi, wannan kuma zai ƙara ci gaban wato janwo kamar wato gasa wajen ci gaba da aiwatar da alheri a matakan gwamnati, wannan kuma zai daga buɗe talar ka ido ya san cewar to zaben ma'aka a kan manufa zai yi shi. To haka abin zai ta tafiya har sai an fita daga wannan halin.
Masu haro da wannan fashin baki, Allah ya kamo ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Babangida Jibril da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Kibahiro Dodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaishe ka. Yayin da jama'iyyar PDP ke kokarin daukar matakin miƙewa,
na bar musulmin ya gawa dai ban yi ba kamar da wa'ansu suka yi. In ina ce Obasanjo shi ma an kure shi ya bari, ya yaga takardan Atiku da yayi mana shekara 8 shi ma ya bari.
Wato zan kira waɗannan mutane ragwayen mutane, sun ki fita fatin a lokacin da su kwankwaso suka fita, a lokacin da su wamako suka fita, a lokacin da su baraje suka fita. To ina kira ga Buhari to yayi takatsantsan da su kware-kware da gaske.
To a saurari shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani, yanzu kuma ga labarai amma fa a takaice.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce wata yarkunar bakin wake ta kashe akalla mutane 5 a wani hari da aka kai a kofar tashar motar safa da ke garin Damaturu arewa maso gabashin Najeriya. Akalla mutane 28 kuma suka ji raunuka a harin da aka kai jiya Talata da safe. Babu dai wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari. Masu shigar da ƙara na ƙasar Masar, wato na ƙasar Faransa, sun tuhumi wani ɗan Morocco da niyyar kisan ta'addanci da ya shafi harin da aka kai makon jiya kan wani jirgin ƙasa na sufuri mai gudun. An tuhumi Ayub Elkazani, ɗan shekaru 25 jiya Talata a birnin Paris, kuma waɗansu majiyun ma'aikatar shari'a suka tabbatar wa kamfanin dillacin labaran ƙasar Faransa wannan lamari. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi barazanar ɗaukar mataki cikin sauri idan shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir bai sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma da 'yan tawaye ba kamar yadda ya alkawarta zai yi yau. Shugaba Kiir ya amince da sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiyar yau Laraba a Juba, babban birnin ƙasar, a gaban shugabannin ƙasashen Kenya da Ethiopia da Sudan da kuma Uganda, membobin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka da suka taimaka wajen ganin an cimma wannan yarjejeniya. Kasuwannin hannayen jari sun ɗan farfaɗo bayan faɗuwar da suka yi ranar Talata, yayin da hannayen jari suka cira bayan da hukumomin ƙasar China suka ɗauki matakin zaburar da tattalin arzikinsu da ya yi rauni.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Gras Alheri Abdu wacce ta taya ni gabatarwa, da wanda ya ba da umarni CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Malam Zubair, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.